matsayinsa ko da yake yaro ne amma kuma matsayinsa yanda kuka sani ne dan gani da ilimi shi Abdullahi Abbas ya kira na wata rana ya shigar da ni tare da su ban zaton cewa ya kira na a wannan ranar sai ko dan ya nuna musu yace wato ashe shi Abdullahi Abbas ma san da aka yakin Badar bai kai shekara 10 ba Abdullahi Umar shine yake dan sha hudu shi Abdullahi Abbas ko shekara 10 ma bai kai ba san da aka yakin Badar shi yasa yana yaro gware sannan to yace da su mata ko nuna me kuke cewa a cikin fadin Ubangiji tabaraka wataala idza jaa nasrullahi wal fatwa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba me ake nufi da ita a fahimtar ku sai wasu a cikin su suka ce an umarce mu mu ta yaban Allah mu ta neman gafararsa idza nusirna ito idan Ubangiji ya ba mu taimako ya mana budin garuruwa sashen suka shiru ba su ce ga ma'anar ba ba su faɗi komai ba sai sayyidina Umar ya ce da ni in ji Abdullahi bin Abbas kai ma haka ka gani a game da ma'anar surar nan ya dan Abbas sai na ce a ni fahimta ta ba haka ta nuna mun ba ya ce ya to kai me ka fahimta daga wannan sura sai na ce da shi ai wannan sura ta zo ne dan ta bada labari da cewa ajalin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kusata Ubangiji ya sanar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga Allah ya bada taimako gare ka an budi gare ka to wannan alama cewa ajalinka ya matso ne shi yasa kai da tasbihi da yabon tare da yabon Ubangijinka kai ne mun gafara wajen Ubangiji Ubangiji mai yawan tuba ne mai yawan karɓar tuba bayan sani sai sayyidina Umar ya ce Allah ya dagare shi ma alam min ani ma ban fahimta ba daga wannan surar sai ko yanda kai kake faɗa kai Abdullahi bin Abbas ni ma fahimta ta dace da taka wannan sura ta zo ne ta sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ajalinsa ya matso kusa shi yasa tunda ta sauka kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana cikin tanadi ta tanadi ta yi ta istighfari yanda za a faɗa nan gaba kuma shi yasa aka ce sashen sahabbai ko sayyidina Abubakar ne lokacin da aka sauka da wannan sura sai ya ta kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yake saka kuka ya ce ya rasulullahi ai wannan sura ta zo tana ba mu labari da abin da ba ma su tana ba mu labari da tafiyar ka daga gare mu yanda ake faɗa ne idza tamma amrun badara fasuhu tarqab zawalan idza jila tam to Buhari ya rawaito wannan hadisin hadisi na uku an karbo daga Aisha Allah ya dagare ta take Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ba salla bayan idza jaa nasrullahi ta sauka gare shi
illa yaqulu fiha
sai ko ya faɗa a cikin ta subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka rabbana wa bihamdika
allahumma
gafirli ko yaushe ya salla ba saukar idza jaa sai ya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli to muttafaqun alayhi Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin a wata ruwaya kuma a yazo a wata ruwaya ta sahiha ne da yake cikin Buhari da Muslim daga Aisha dai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yace allahumma ghafirli
an
yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ya ce wato yana yawaita ya faɗa a cikin ruku'unsa da cikin sujudarsa sa ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ya
ce awwalul qur'ani
yana fassara qur'ani yana nuna cewa haka qur'ani yake nufi da yake fassarki bi rabbika wa sujudihi ma'ana ya ta'awwalul qur'ana yana aikata abin da aka umarce shi da shi a cikin Qur'ani daga fara Ubangiji tabaraka wa ta'ala fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfiruhu a wata ruwa da Imam Muslim ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yace kafin mutuwarsa ta zo subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka Aisha tace nace ya rasulullahi menene wannan kalmomi da naji kana yawan fada yanzu wanda nake ganin ka ka fara da fada ta dacin ban san kana fada ba sai manzo Allah yace an sanya mun wata alama a cikin al'ummata idan naga wannan alamar sai ranga fada wannan kalmomi idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu haiza karshen sura ya wata ruwaya ta Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita fadin subhanallahi bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi tace nace ya rasulullahi subhanallahi wa bihamdihi naga kana yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Ubangiji na ya bani labari cewa ni da sanu zan ga alama a cikin al'ummata idan na ga wannan alamar sai in yawaita daga fadin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi na ga alamar kuwa an nuna min alamar kuwa shine idza jaa nasrullahi wal fathu gudun maka ake nufi a nan idan wato taimakon Allah ya zo da gudun maka kaga mutane suna da shiga a cikin addinin Allah jama'a ka tsaya kai tsarkake Ubangiji tare da ya kogare shi ka ce subhanallahi wa bihamdihi ka nemi gafararsa ka yawaita fadin astaghfirullah wa atubu ilayhi Ubangiji mai yawan karɓar toba ne hadisi na huda wannan babin an karɓi daga na sunan Malik Allah ya dagare shi ya ce hakika Ubangiji azza wa jalla ya jeranta wahayi bisa manzo sallallahu alaihi wasallam ko yaushe zama ana yi aike zuwa gare shi kafin mutuwarsa har aka karɓi ran manzo sallallahu alaihi wasallam alhali sannan shi ne mafi yawan yanda wahayi yake yawaita sauka gare shi duk da karɓar ransa an fi yawaita aike gare shi fiye da baya hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi hadisi na biyar a wannan babi an kabar ga Jabir ibn Abdullah Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana tasar kowane bawa bisa abin da ya mutu a kai Muslim ne ya rawaito wannan hadisi wato wannan hadisin kamar kitabu ko miskun ne a wannan waje cewa bawa dai abin da yake so a tashe shi a kansa ranar lahira to ya lizince shi in kana so a tashe ka mabucin ka daka dai ko wake wake ka lizinci ka daka da ko wake wake ko wani wasa in shi a kansa kake so a tashe ka to ka lizince shi domin ba san san da mutuwa za ta zo ma ba in kana kowane hali ta yi mutuwa ta zo ma to abin da yake ya dace da kai ya zamo san da mutuwa ta zo ma kana bisa halin da zaka so a tashe ka a kansa kakka zamo akan halin da ba zaka so a tashe ka a kai ka gaban Allah kana wannan halin ba to kakka zamo akan wannan halin shi yasa wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam jami'i ne mai tararwa ne wajen umarni da me ya kamata bawa ya lizumta me ya kamata bawa ya lizumta duk abinda bawa yake so ya je wajen Allah yana kansa to ya lizunce shi ko tun a nan duniya sai ya je wajen Allah wanda yake ya tsaya neman ilimi za a tashe shi yana mai neman ilimi, wanda ya tsaya yin salati ga annabi za a tashe shi yana mai salati ga annabi, wanda ya tsaya sada zumunci za a tashe shi bisa sada zumunci. Haka dai duk abin da bawaye mutu a kansa to a kan haka za a tashe shi. Allah ya mana muwafaka da albarka annabi, Allah ya mana gamsarwa da ayyuka kyawawa. Alhamdulillah. Wannan fatan ko goban Allah ne. Allah ya karbi. Wannan babi ne fi bayani kasalati durqil hayri, a cikin bayanin yawan tafarkuna na alheri. Tafarkuna na alheri suna da yawa kwarai. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce duk abin da kuka aikata na daga alheri to Allah yana sane da shi. Duk wani abin da za ku yi na alheri to Allah yana sane da shi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce duk abin da kuka aikata na alheri ko menene Allah yana sane da shi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wanda ya aiki gwargwadon zarra na alheri ya ra zai ga sakamakon sa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan, wanda ya aiki kyakkyawa falin nafsi, ya yi wannan aikin kyakkyawan ne ga kansa, ma'ana ba makawa sai ya ga sakamakon. Ayoyin da suka zo a wannan babi suna da yawa amma hadisai suna da yawa kwarai-kwarai. Ita ɗairu mun hasirace ba mai iyakantuwa ba ce, ba za a iya iyakance ta ba. Shi yasa saboda haka za mu ambaci wani yanki daga gare ta. Hadisi na farko an karbo daga Abi Dharr shi ne Jundub ibn Junadata, Allah ya dagare shi, ya ce na ce ya Rasulallah, a cikin ayyuka gaba daya wanne ne yafi, a dukkan ayyuka wanne ne yafi? Sai manzo Allah ya ce ba da gaskiya da Allah da kuma tsayawa yaki a cikin tafarkin Allah. Sai na ce da shi a kuma wuyayi bayi wanda za a yanta, tunda yake a Qur'ani an faɗi cewa falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba, an faɗi cewa ga aiki babba in mutum yana son ya gwannin ta me zai hana ya yi shi. Aka ce wanne ne aiki babba kuwa, wanne ne aiki wanda yake mai wuyar aikatawa? Aka ce ai sai bawa ya yanta shi, ya yanta bawa. To a wayan bawan da aka ce a yanta wanne ne yanta shi yafi, a bayin da aka ce a yanta wanne ne yanta shi yafi? Sai manzo Allah ya ce wanda yake yafi tsada gurin masu shi, masu bawan da yake yafi tsada gurin masu shi, wanda yake yafi yawan kuɗi to shine yafi lada a wajen yantawa. Kana da bayi guda biyu, ɗaya kakkarfa ne, ɗaya bai da ƙarfi. Yanzu kana noma ne matsalan shi kakkarfan nan zai ma noma da yawa, wannan ko ba zai ma noma da yawa ba. To ka tashi yancin, ka tashi za ka yanta bawan ka ɗauki wanda yake kakkarfan ka yanta, ya fi ma tsada saboda sun ya fi zamuwa a wajenka, kaga ka fi son ka rike shi. Amma tare da haka ka yanta shi don Allah, to a wannan ya fi lada gare ka fiye da ka ɗau wanda yake daman ka gan shi rarrauna ne baya iya aikin ka, ce to bara ka yanta shi. Shi da ma an ka yanta shi akwai lada, amma ladan ko kaɗan bai kai kamar wannan wanda kai kanka kake son sa saboda zai taimaka, yana taimaka ma ba. Haka nan kuma misalan kana da bayi biyu, wannan ya yi 10,000 wannan bai fi 5,000 ba, to ka yanta wanda yake kuɗinsa sun kai 10,000 ya fi lada fiye da wanda yake na 5,000 din. Malamai suka ce wannan fa inda yake a bawa guda ɗaya ne, amma idan bayin sun gididdiga to a sannan kuma yawan bayin aka fi duba, ko da wato kuɗin sun kai ɗaya matsalan sai a dubi yawan bayin. A sannan kana da bayi guda uku, ɗaya shi kaɗai ya yi 10,000, guda biyu ko kowannen su 5,500, to ka yanta guda biyun masu na 5,500 ɗin ya fi ma lada da ka yanta wannan guda ɗaya wanda yake kuɗinsa 10,000, ko da yake shi kaɗai kaga ya kai kuɗin su biyu. To amma su wa'annan saboda yawaitawa, tunda koyaushe shari'u yana son ya ga mutane da yawa duk sun zama yaya, inda asali a cikin mutum ɗakenci bauta ahira ce. Shi yasa an ko ta bijira ana ƙoƙarin a ga an fidda ita ne ko an kau da ita. To nace ya rasulullahi ji Abu Zar idan ba aikata dai daga cikin wayannan ba fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni ka taimaki wanda yake ma'aikaci wato a wajen aikin nasa to shi ma za a baka lada mai girma wajen Allah subhanahu wataala ka taimaki ma'aikaci a wajen aikin nasa za a baka lada mai girma a wajen Allah subhanahu wataala au tasna'u ko kuma kai da kanka ka tsaya kai li a haraka ga wanda yake shi bai iya ba wanda kaga zai abu amma bai iya ba to kai ko ka iya ka tsaya kai masa to shike shi ma sai a baka lada mai girma
kunce
ya rasulullahi
ara'aita yana uktu an ba'ati amali
ba ni labari irin uktu idan ne rauni daga sashen aiki
na kala
sai manzo Allah yace ka kame sharrinka daga mutane
sai
haka din ma za a rubuta ma sadaka gaka wato a kanka su kai sadaka ne ga kanka wannan kame sharrin naka da kai daga mutane bawa ya kiyaya daga ambaton mutane cewa wani yayi kaza ko wani yana da kaza ko wani kaza abinda yake gaban ka kawai ya ishe ka maganar ta yi ta fara da abin da yake sifa daidai amma kuma a ƙarshe so dewa sai ta kare mummunan karewa ta yi an fara ta da sifa kyakkyawa misali ai wani malami ne kawai ai wani yana da ilimi to daga nan sai ai ba kamar wani ba wani ai bai iya ba kuma an fada wani wata sifa mummuna an faro da kyakkyawa amma ƙarshe sai ta koma ga sifa kuma mummuna so dewa daman tanan shaydani yake makirci ga mutane yana so ko a sami da mutane ko annabi manci ko giba sai kokari su fara da magana kikkiawa magana ce za a fara ta mai kyau kuma ana yabo ne ga wani to amma a ƙarshe sai ya kare musu da suka ga wani kuma sai ya zamo a gaba ɗayan an hada asara suka yi a maganar ta su ba haka ake nema ko daga mummuni ba shi mummuni so ake duk maganar da ya fada ya zamo karuwa yayi ko ya karar da bayin Allah man ka da mummuni billahi wal malaikatu falyakul khairan aw liyasmut wanda duk yake mummuni to ya fadi maganar da shi kansa zai karu da ita ko wa'en su sa za su karu da ita in ba haka ba gare shi to wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi sani'u da fadirar da take ba ta daɗa wannan shi ya fi shuhura akwai ruwaya tu'inu wadi'an ka taimaki wanda yake ya ɓata wanda yake ya ɓace ta yi ya ɓace ne daga tafarkin addini ta yi ya ɓace ne daga wani tafarkin tsari na duniya ta yi ma ya ɓata ne daga gidansa ko daga wani waje nasa to duk dai ka taimaka musu ɓatan ta yi daga addini ne wanda yake yin abu na addini ba daidai ba to ka taimaka ka gyara masa ko wanda yake wani abu na duniya ba daidai ba to ka taimaka ka gyara masa ka nuna masa yanda ake yin abun ya fi amfana haka an ruwaito ra'iya shi ne wanda yake ya bata da rajuwar da take mai da ai wanda yake ya tozarta daga wato talauci ko yawan iyali ta yi ra'ayin kuma ya zamo wanda yake ya tozarta saboda talauci ko yawan iyali to shi ma ka taimake shi ko abin da ya kama da wannan
haraku
shi ne wanda bai iya kyautata abin da yake kokarin aikatawa to ka taimaka ka aikata masa tunda kai in ka indai kai ka iya to ka aikata masa to alhamdulillah kin fulusu ai ba riba riba ba ta shigarwa fulusu cewa ai akwai malamai da yawa da suka tafi akan haka to ko da yake ban yi maganar masu fadar maganar ba amma inda ake fada kamar suna nufin su nuna cewa to kamar kuɗi namu na yanzu ma tunda ba zinari ne ko azurfa ba hukuncinsu ya zamo kamar hukuncin fulusu kenan kamar hukuncin kuna da dacen ake dacen ana yin kuɗi an san ai kuɗi da zinari ko da azurfa amma da ya zamo ana buƙatar ai wasu abubuwan wanda suke kanana su masalan ba su kai dirhami ba balle a ce sun kai dinari sai zabo ana yin kofuna na tasa wato ana yin su na nuhasi da tasa ne ake yin su to su irin waɗannan kofunan na nuhasi duban cewa su asali dai kamar an yi su ne badali amma ba su ne hakika sai su malamai suka ce ai ruba ba ta shiga musu hakika akwai waɗanda sun tafi akan cewa ruban ba ta shigan musu saboda duban su asalin su dai ai ba kudi bane kamar abu ne kawai wanda ake kimanta shi amma ba ake yin kima da shi ba kamar zinare ko azurfa ba to akwai bayan nan kuma da Allah suka sake masu wannan kaulin da Allah suka sake arowa daga masaban zahiriyawa masaban zahiriyawa su daman sun tafi akan cewa tunda ba kiyasi a wajensu shi yasa iyaka abinda aka faɗa sai cewa riba tana shigar ma to iyaka shine kawai riba take shiga ba za ta yi a ce za a kiyasta wani abu a kansa ba tunda a wajensu gaba ɗaya kiyasi ba hujja ne ba sun ce kiyasi ruko ne da zato ruko da zato ko Allah ya yi hani daga gare shi an faɗa istanihu katsiran minan zanni to da alama su wannan masabar ta fuskar wannan akan waɗannan kaurulukan suka gina maganarsu wadda la'alla abinda suke kokari su nuna shi ne kuɗi namu na yanzu tunda ba zinari ne ba ba azurfa ba ashe riba ba za ta shiga masa ba kenan to wannan kauli ne wanda yake fasidi saboda in muka ce za mu yi aiki da shi abinda zai jawo zuwa gare shi bannar ba kadan ba ce su kansu in an koma musu aka bayyana bannar la'alla a nan wajen ba za su yadda su yi riko da ita ba misali sai a ce to ai zakka ma Allah ya wajabta a zinare da azurfa ne an faɗi maganar zinare ne da azurfa wanda zinare kine zuwa zahaba wal firata wal ayyukuna wala bi guna tisabilillah fa bashirun bi azabin alim ashe da na taskance daloli na giftan musu da zakka sai a ce a to ba zakka tunda dai ai ba zinari ko azurfa na taskance ba ko shi yasa kiyasi ya tabbata a addini shi yasa ba wata hujja da wani zai da'awar cewa misali kamar kudi namu yanzu ai matsayin su matsayin fulus ne kaga ta nan ma shi kansa ya nemi ruko da kiyasi kenan kuma wanda yake kokari ta wani waje kuma ya ruko da masabar zahiriya shi yasa irin waɗannan maganganun koyaushe babban nasiha ga ƴan uwa baya a ƙara ilimi mutane ne wanda suke masu raunin ilimi amma kuma ganin cewa mutane sun shagalta daga ilimin suke ƙoƙarin su samu gintin zama ta wannan fuska koyaushe sai su kawo magana wadda take ba sananniya ba a addini su gina ta bisa waɗansu to asalan da suke ba za su kai ba zahiriyawa ya kai wajen rukunsu da zahiri sun farar da wasu abubuwa wanda yake kamar banna ne wanda duk mai hankali ma ba zai yadda ba misali kamar hadisin da yake cewa kada ɗayan ku yaba wani a ruwa wanda yake zaunanne to tunda su a wajen su ba kiyasi suka ce a to ba wani aka hana amma da mutum zai zo ya bayan gida a ciki ai shi kenan wannan ba ya yi laifi ba to yanzu dan Allah mai hankali inda aka ce kai yaba wani ya yadda cewa to ai in yazo ya tsuguno a wajen ya bayan gida wai ai ba laifi inda dai ai nasi bai faɗi cewa bayan gida ba ba wani ya faɗa to haka irin waɗannan zan dewa daga gare su wanda duk mai hankali ba zai yadda da su ba shi yasa da irin hujjoji da suke kawowa bai huce su riko daga irin waɗannan malaman ba an san dewa a cikin zahiri ya akwai masu ilimi kwarai ga man da Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu yake fada duk wani ma'abucin magana ko waye ana tsayawa a auna maganarsa mutum ɗaya shine duk abin da ya fada ba wanda ya isa ya ce zai gwada dole ai koyi da shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin minhu zuqbuli wa minhu mardudu siwa rasuli duk wata magana akwai wadda za a karba a ciki akwai wadda ba za a karba ba sai ko zancen manzo sallallahu alaihi wasallam ga takaita abinda za a faɗa ne kenan akan wannan matsalar a yanzu sai ne nan gaba lalle ko in an ga dukkan dalilan ma da suka kawo a ke samun wani mazauni wanda yake za a yi munakarar dukkan dalilan nasu daya bayan daya Allah ta'ala ya taimaka mana Allah ya mana jagora kuma yanda aka sani yan uwa yanda wannan goma na karshe ya fuskanto mu mun ji a hadisan da aka karanta a cikin riyadu sahihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma nan ta karshe ta fuskanto yana ƙara zazzagewa don ibada shi yasa abin da yake wajibi akan mu mu tsaya mu koyi da shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ka kura kulli zambin wala zamba walakin bil bil safi tamma safau yake tsaya wato ballanta namu wanda mun tabbatar muna da laifuffuka mun tabbatar muna da laifuffuka me wajibin mu mai kokarin rage kaya daga kanmu ko Allah zai sa ma bi mu wafaka ya zama duk kayan da muka dauka na laifin mun sariyar da su Allah ya taimake mu Allah ya mana mu wafaka kuma azanan ta addu'a ga musulmi azanan ta addu'a ga baki ɗayan musulmi musamman irin halayen da ake ciki na ban tsoro da kunci da tsanani da lalacewar samari ai ta addu'a akan wannan cewa Allah subhanahu wataala ya gyara mana Allah ya dora mana duk wata karaya ya yi mana duk wani kunci ya gyara matasan mu Allah ya gyara matasan mu da mu gaba daya Allah ya da alheri alhamdulillah Rahim Nabiyu wato hadisi na biyu a wannan babi an karbo shi daga Abi Dharr al-Ghifari Allah ya dagare shi kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
biwa ana kulli tulama
sadaka tana waye gari wanda ake neman ta bisa duk wata gaba daga dayan ku duk gaba ta dayan ku sanda ta waye gari akwai sadaka da ake nema ita wannan gabar ta yi amma idan ba waye ce subhanallahi dukkan fadin subhanallahi da zai yi sadaka ne dukkan fadin sa alhamdulillah shi ma sadaka ne dukkan fadin sa la ilaha illallah shi ma sadaka ne dukkan fadin sa allahu akbar shi ma sadaka ne ya umarni da abin da yake kyakkyawa shi ma sadaka ne ya hani daga dukkan abin da bai dace ba da abin da bai kamata ba shi ma sadaka ne raka'a biyu da bawa zai zo da su daidai walaha a lokacin walaha to ya wadatar da shi daga dukkan wannan tasbihin da tahmidin da talilin da aka faɗa idan ya zo da raka'a biyu lokacin walaha sai ya zama kamar kowace gaba daga gabobin jikinsa ta ba da sadakar da ake nema a kanta wanda a wani hadisin aka ce gabobin nan guda 360 wanda suke a jikin mutum wanda kowace daga ciki ake neman ta fidda sadaka to in yazo da raka'a biyu lokacin walaha kamar kowace daga gabobin nan 360 ta fidda sadakar da take ake neman ta da ita
muslim
ya rawaito wannan hadisin abinda ake nufi da sulama ana fadarsa da ramar sini wadda take ba mai yaya ba ba shin mace lamun kuma ba shadda ba sulama ba sulama mimin kuma na karshe da fata sulama ba sulami ba gaba hadisi na uku a wannan babin an karɓo dai daga Abu Dharr ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna min ayyukan al'ummata kyakkyawa da wanda yake mummuna duk aikin al'ummata ba wanda ba a nuna mun ba da wanda yake kyakkyawa da wanda yake mummuna na ga kazanta da za a kusar da shi daga kan hanya yana cikin ayyuka kyawawa na ga cewa a kusar da kazanta daga kan hanya yana cikin ayyukan al'ummata wanda suke kyawawa addinin musulunci addini ne na tsafta amma yanzu sau da yawa abinda muke yi akasin haka ne sai ya zamo akan hanyar ne ake zuba kazanta ga shi ko cewa aka yi yana daga kyawawan ayyukan wannan al'umma cewa a nisanta hanyoyin daga kazanta in an ga kazantar a ɗauke daga kan hanya maimakon a ce ma a hanyar ne za a zubar a yi tara a zo kan hanya a zubar ko abin da ya kama da haka kaga ya zamo akasin abin da aka ce ai kenan to na gane kuma a cikin munanan ayyukan al'umman nan yawu da za a tofar a masallaci mutum ya tofar da yawu a masallaci al'adi bai binne ta a turbaya ba Muslim ya rawaito wannan hadisin to hadisi na hudu shi ma dai daga Abu Zarrin ne cewa wasu mutane sun ce ya Rasulullahi masu dukiya masu wadata sun tafi da baki ɗayan lada za su yi sallah inda muke sallah da mu da su duk sallah muke suna azumi kamar yadda muke azumi in mun yi azumi su ma azumin suke amma su da yake Allah ya hore musu dukiya suna yin sadaka da abin da yake ya wuce bukatar su daga ciki wato daga cikin abin da yake ya wuce bukatar su a dukiyar ta su sai manzon Allah ya ce da su to ashe ku ma Allah bai ba ku abin da za ku yi sadaka da shi ba ai ku din ma Allah ya ba ku abin da za ku yi sadakan da shi to za a hakika za a rubuta muku ladan sadaka da dukkan fadin subhanallahi in kun ce subhanallahi za a rubuta muku lada kamar da a ce kun yi sadaka ne za a rubuta muku kuma sadaka da dukkan fadin Allahu akbar in kun ce Allahu akbar za a rubuta muku lada dukkan fadin Allah ila tahmidatin dukkan fadin alhamdulillah shi ma za a rubuta muku ladan sadaka dukkan fadin la ilaha illallah shi ma dai ladan sadaka za a rubuta muku ku yi umarni da abu kyakkyawa da aiki wanda yake kyakkyawa abin sani shi ma za a rubuta muku sadaka hani daga mummunan aiki abinda bai dace ba shi ma za a rubuta muku sadaka kai idan ma ɗayan ku ya kusaci iyalinsa shi ma za a rubuta masa ladan sadaka sai sahabbai suka ce ya Rasulullahi yanzu ɗayan mu ya aikata sha'awarsa amma kuma tare da cewa shi ne yake sha'awa sha'awa ce ta sa yayi a ce za a rubuta masa lada sai manzo Allah ya ce ku bani labari da a ce zai sha'awar tasa inda yake haram ba zai zamo zunubi ba ai zunubi zai idan ya ajiye ta inda yake haram haka nan idan ya ajiye ta inda yake halal sai ya zamo lada ne gare shi lada sai ya kasance gare shi wannan irin sa ne ake kira al-qiyasul akasi ko qiyasul akasi a ce tunda abu wannan hukunci ya tabbata ga abu bisa wannan sifa to idan ya kasance bisa wata sifa ya zama akasin wannan hukuncin ne zai tabbata qiyasul akasi yana da qiyasi wanda yake karkarfa ake ruko da shi mafi yawan malamai duk wanda suka tafkancewa kiyasi hujja ne sun ce kiyasul akasi hujja ne amma akwai kaɗan da suka ce kiyasul akasi ba hujja ne ba a cikin wanda suka tabbatar da kiyasi sun ce kiyasi hujja ne amma wato suka ce sai kiyasul illati ne yake hujja kiyasul akasi ba hujja ne ba akwai ɗan kaɗan shi dai wannan hadisin raddi ne akan su kuma raddi ne akan dukkan wanda ya ce ma kiyasi ba hujja ne a addini ba kiyasi hujja ne a addini innal kiyasa min umuri addini kiyasi yana daga lamuran addini abu da yawa ana tabbatar da shi ne ta fuskar kiyasi in aka ce za a bar aiki da kiyasi abu da yawa na addini sai a fada cikin rikici abu da yawa na addini sai a fada cikin rikici malamai suka ce masalan Ibn Hazm Zahiri da yake cewa ba kiyasi san kiyasi ba hujja bane bin zato ne suka ce to ba sanya zai ba a waɗansu tsalolin na addini in sun faru misali kamar da ya tafi akan cewa ba aulu tunda Qur'ani bai zo da magana aulu ba aulu an tabbatar da shi ne ta fuskar kiyasi yace ai tanan aulu ba tabbatacce bane Abdullahi ibn Abbas shi kadai shine ya fadi sawaba a cikin sahabban annabi da yace ba aulu yace dukkan sahabbai a wannan babin sun yi kuskure da suka tafi akan cewa akwai aulu to malamai suka ce ba mu sanya shi Ibn Hazm din nan zai ba a kaman matsala mimbariya in ta afku gare shi wanda shi yanda ya fada wajen kore aulun yace dukkan magajin da ba zai taba faduwa ba to in ya hadu da wani to sai a fara sallamarsa in ya hadu da magajin da zai fara faduwa shi yasa kaman matsala ta farko wanda a ita ne aka fara yin aulu ita ne sahabban annabi suka zartar da cewa ayi aulu ita ce mace ce ta mutu ta bar ƴan uwanta shaqiqai mata guda biyu ta bar mijinta su kenan magadanta miji me yayin rabansa yana neman nasibi tunda bata da da bata da dan da bata da ƴa bata da ƴadda ƴan uwa shaqiqai mata suna neman sulusani bayan da za a yi dukiya a iya fidda nisfi a kuma fidda sulsani a ciki saboda nisfi a kasa biyu a dauka shi daya sulsani a kasa uku a dauka shi biyu ana so mafitar nisfi da sulsani shida karanci shida don an kasa shida don aka ce za a fara fidda nisfi nisfin shida uku ne to sulsanin ko babu kenan saboda abin da ya saura uku ne sulsanin shida kuwa hudu ne in kuma aka ce sulsanin za a fara fitarwa aka fidda hudu to ko ba nisfi domin nisfin shida uku ne yanzu ko abin da ya saura biyu ne da wannan ta afko sayyidina Umar yace to wannan faga ta fata ta faru ya za a yi kenan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata matsala ta aure da ta faru zamanin Abubakar ba wata matsala da ta aure da ta aure wanda yake take bukatar aure da yake ta afko sai a zamanin sayyidina Umar yace ya za sai sahabbai Abdullahi ibn Sayyidina Abbas amman annabi ya bashi shawara yace ya za ka yi yanzu da a ce ita matan nan da ta mutu ana binta dinari bakwai ne ta bar dinari shida ya zama ita baki daya dinari shida ne amma ana binta dinari bakwai to ya za ka yi yace sai in kasa dinaran nata shida gida bakwai sannan in bayar ga masu bin nata dan mutum bakwai ne suke binta kowanne yana binta dinari ɗaya to kowanne sai a bashi sittatu asba'in na dinari kashi shida cikin kashi bakwai na dinari ɗaya inda abinda ta bari bai kai a ce kowa a bashi dinari ɗayan ba to sai Abbas sayyidina Abbas amman annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sayyidina Umar to ai anan ma haka zaka haka zaka sai ya zama duk sahabbai sun yi ijma'i akan haka in banda Abdullahi ibn Abbas dan sa shine yace shi ba haka yace ai abinda za a yi a irin nan tunda shi miji ba inda za a yi ya fadi ba yanda za a yi miji ya fadi daga gado ita su ko ƴan uwa shaqiqai ai suna saraya in akwai da ko akwai danda ko akwai uba ƴan uwa kowane iri ne ba zai gado ba in akwai da ba zai gado ba in akwai dan da namiji ba zai gado ba in akwai uba yace anan sai a fara sallaman miji su kuma ƴan uwa abin mata a ba su abin da ya saura a ce ga abu yanda abu ya kama sauran sahabbai ko suka ce a sai a raba dukiyar ta da bakwai a ba su ƴan uwan mata hudu a ba shi mijin uku a raba dukiyar ta da bakwai to sai Ibn Hazm yace yanda Ibn Abbas din nan ya faɗa shine gaskiya shine gaskiya sauran abinda suka faɗa ba gaskiya bane dan sun tabbatar da kiyasi kiyasi ko ba hujja a ciki to aka ce tunda ka faɗi wannan ya za kai kai Ibn Hazm idan matsala mimbariya ta zo matsala mimbariya a cikin ta ba wani wanda zai faɗa a magada saboda mace ce mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa biyu mata ƴaƴansa na cikinsa mata guda biyu ya bar uwarsa ya bar ubansa ya bar matarsa a waɗannan wane ne zai faɗi ya ta ciki ba ta faduwa uwa ba inda za a yi ta faɗa a gado uba ba inda za a yi ya faɗi mace ba inda za a yi ta faɗi wannan matsalar ba inda za a yi ta rabo in ba an yi aulu ba sai ka ce to ba a san menene amsar da Ibn Hazm zai bayar a irin wannan ba ga dai wannan ya tabbatar da kiyasi kenan a cikin addini. Wannan matsala ita ake kira minbariya, saboda an zo an tadda sayyidina Ali yana huduma, aka tambaye shi wato yana huduma, alhamdulillah ladzi yahkum bil haqqi qad wal jazi kullu nafsin bima tas'a wa ilayhi al ma'ab wal ruj'a. Sai mai tambayar ya shigo ya ce, ya amiral mu'minin rajulun mata wa taraka bintaini wa abawaini wa zawjata. Sai sayyidina Ali ya ce, sara sumunu ha tus'a, ya ci gaba da hudumar tasa, ya ce tumuninta ya koma tusli. A maimakon aka sa 24 za aka sa 27 ne a ba su ya mata 16, a ba uwa hudu, a ba uwa ɗan uba hudu, a ba mace uku. Shi ita ce minbariya kenan, ita ake kiranta minbariya saboda wannan saboda wannan cewa sai dana da an tambaye shi yana kan minbari. To sai menene an kai hadisin? To wai wannan hadisin addusuru, abinda ake kira da suru, da cha wadda take mai yaya uku dukiyoyi mafradinta da suru. To alhamdulillah. To alhamisu hadisi na biyar da aka bu daga gare shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, la takiranna min al-ma'ruf shay'a, kake ce za ka rena wani abu daga aikin alheri, duk aikin alheri, duk in dai aiki ne na alheri, to dukkan kantar sa kake ce za ka rena shi. Ko da cewa ka gamu da dan uwanka musulmi da fuskar sa kake, to shi ma wannan alheri ne, shi ma wannan alheri ne. Muslim ya ruwaito wannan hadisin hadisi na shida, aka bi daga Abi Huraira, Allah ya dagare shi, ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace gaba daga mutane akwai sadaka da take wajiba a kanta, kowace rana da rana da wato kowane yini da rana ta fito a cikinsa, kai adalci ka daidaita tsakanin mutum biyu da yake akwai husuma tsakanin su, ko da yayya haka ma sadaka ne za a rubuta ma ladan sadaka. Ka taimaki mutum a cikin dabbarsa, ka dora shi a kanta, ko kuma ka dora masa kayansa a kan dabbar, shi ma sadaka ne za a rubuta ma sadaka. Magana wadda take da dada ita ma sadaka ce. Dukkan takin da ka taka izuwa sallah, littafi da kai izuwa sallah za a rubuta ma ladan sadaka. Ka gusar da abinda zai cuci jama'a daga kan hanya, shi ma za a rubuta ma sadaka. Wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Muslim ya ruwaito shi kuma daga ruwayar sayyidatuna Aisha, Allah ya dagare ta, tace Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lamarin da sha'anin an halicci dukkan mutum daga cikin banu Adam an halicce shi bisa gabobi 360. Wanda ya ce Allahu Akbar, ya ce Alhamdulillahi, ya ce La ilaha illallah, ya ce Subhanallahi, ya ce Astaghfirullah, ya nisanta dutse da zai iya cutar mutane daga kan hanyar da mutane ke bi, ko ya nisanta kaya ko kashi daga tafarkin mutane, ko ya umarni da aiki kyakkyawa, ko ya ni daga mummunan aiki, sai zamo ya daidaici 300, gwargwadon 360, shi zai maraice a wannan ranar. Hakika ya nisanta kansa daga wuta. kaga ana aka ce aka fada abubba da yawa aka ce kowanne a ciki in yi ko kuma gaba ɗayan su suka kai 360 to ya ci kansa daga wuta sai ya sa koda kamar la ilaha illallah ya fada 360 ya ni santa kansa daga wuta ko alhamdulillah din ya fada 360 ko Allahu akbar ko subhanallahi 360 din to ya ni santa kansa kenan daga wuta ko kuma ya fadi wannan adadi ya fadi wannan wani adadin ya zama in an hada ya kai 360 shi yasa wannan a cikin sa a wannan hadisin akwai hujja akan masu cewa ai duk wani zikiri da za a yi in ya haura 100 to ba san shi daga manzo ba wai cewa wannan abu ne wanda aka fara daga baya domin ga wannan hadisin ya zo da cewa wanda ya waɗannan abubban 300 ya zama sun kai 360 ko daidai daga cikin su shi kadai ya kai 360